mai tambaya na farko ke cewa shin ya halatta mutum ya ce Allah ya kare ni da kariyar Allah ka kare ni da kariyarka irin wadda kaiwa salihan bayinka na kwarai, ya halatta. Ya halatta mutum ya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu nakasa ta hanyar zuwa asibiti, kamar kare yake nan ko targade, duk mutum zai iya gyara wani sashi na jikinsa idan ya samu nakasa. Abinda kawai shari'a ba ta yadda ba shi ne wata halittar ka nema a canja mata tsari daban sama da yadda kake. Irin yadda yanzu mutum yana da kuɗi zai je Turai sai a yi masa hanci irin na Turawa. Kaga dai Michael Jackson shi kanshi yanzu ya shiga uku, dan hancin ya kusa faɗowa yanzu. Labaran da suke guda hancin ya ke zama wuri guda, don an kankare shi an yi irin na Bature din, an yi ado kuma yanzu ya zo kuma ba cikakkiyar lafiya. Saboda har kawai niki da gaice shi a wata kasa ne ana son ya fito fili ya abin nan, dole sai da wani kyalle ya fito wanda ya rufe kansa, ba ya so a ga hancin, don hancin ya lalace. Wannan shi ne sakamakon mutumin da ya bi abu na hudubar ce ɗan damar shi da ce wani amurin na hunfalai bayyanar na kalkalla. Wani ya ce darasin da aka yi wani takwas ne ba na bakwai ba. To saboda haka idan mutum zai wani yunkuri ne ya canja halittarsa sama da yadda Ubangiji ya halicce shi, wannan bai halatta ba. Amma idan gyara na ƙasa ne kamar kalaya ko targaɗe mutum ya je a gyara masa, wannan babu laifi. Ko ya ji ciwo ta yadda sai an yi ɗinki, duk wannan babu laifi. Ka'idar shari'a. Wannan abin da yake cewa mu yi hukuncin daga hannu sama a yi addu'a bayan an yi sallah ta farilla. Ina jin wannan tambayar mun taɓa ansa ta a wani lokaci can da ya gabata baya. Ya halawa wato addu'a bayan an kammala sallan farilla, nau'in addu'ar da annabi ke yi shine du'a'u ibada, ba du'a'u mas'ala ba. Duk inda ka karado ka biyo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ishe cewa tabbataccen abinda annabi ke yi adiya ne waɗanda suke suna cikin babin du'a'u ibada. Ana gama sallama zai istighfari uku, astaghfirullah 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 sanna allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illallah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishin lahud din wa law karaha al kafirun اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على خلاف في هذا da sauran dai addu'o'i da suka tabbata annabi nayi wanda dukkan su zaka samu azkar ne sun kunshi yabo ne ga Allah. Bayan ya gama ya zo wannan tasbihin subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 allahu akbar 33 wani lokacin goma ma yake ko kai goma ko kai 33 ko 25 duk hadisi sun zo da wannan. To waɗannan addu'o'i su ne aka samu annabi nayi al'adiya ɗin wannan, waɗanda jan su ake ai karanta wannan ya karanta wannan ya karanta wannan, in ya kammala su shikenan sai tashi ya tafi sa. Amma bayan ka kammala kuma ka daga hannu ka ja laqad ja'akum li'ilafi ayatul kursi, ko kai kadai ne kai baka da nati, ba wai da jama'a ba wai cewa liman ya karanto wannan ƙari akan abin da ƙari kan ƙari kenan, ko kai kadai abin da ya tabbata annabi nayi shine wannan addu'a din. Ku gane cewa dadewa ana abu ko sabon sa ba shi ke sa zama addini ba. Yanzu idan na ce da kai karma mu buta hadisi, kila shine waɗansu suke ganin kawai ana cewa a kawo hadisi ne don a kore mutane. Ka kawo littafin fiqhu guda ɗaya na malikiyar ka da karanta, wanda yace in ka kammala sallama kuma ka daga hannu kai addu'a guda ɗaya ba ka da shi. Karshen dai kalubale kenan, ka kawo littafin fiqh guda ɗaya
a malikiyancin da yace in ka gama sallah kai addu'a, dukkan su suna magana akan kai tasbihi ne, kai haylala ne, kai istighfari ne, kai subhanallahi ne, kai alhamdulillahi ne, kai Allahu akbar ne, da sauran zikiran da annabi ke yi, waɗannan wurare ne na zikiri. Wannan zikirin kuma shine ake kira du'a'u ibada. Amma du'a'u mas'ala, addu'a da kai ta roƙo, dama ita cikin sallah kai ta, tun lokacin da kake fatiha kai ta, dan ka karanta fatiha akwai du'a'u ibada, akwai du'a'u mas'ala. Tun da ka taso alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wannan duk du'a'u ibada kake yi. Ihdinas siratal mustaqim, har zuwa ƙarshe wannan du'a'u mas'ala kake yi. Shi yasa ya tabbata cikin hadisin Muslim, hadisul qudsi, Allah ce na raba sallah gida biyu ni da bawana. Idan yace alhamdulillahi rabbil alamin, zan ce me? Hamada ni abdi. Arrahmanir rahim, zan ce me? Asna alayya abdi. Maliki yawmiddin, majjada ni abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zan ce hadha bayni wa bayna abdi. Ihdinas siratal mustaqim, hayya fi ha'ula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala. Kaga nan roƙo kai cikin Fatiha. Ha'ula ila abdi wa li abdi ma sa'ala. Tun kana tsaye sai aka tsara maka gashi dama za ka yi roƙo. Duk abin da za ka roƙa ai a bayan shirya yake. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dallin. In ka samu wannan ka samu arzikin duniya da lahira gaba ɗaya. Duk da wannan ba a hana ka yin addu'a ba. Sai ka zo cikin sujada ka yi addu'a kuma. Tunda annabi ya ce shi ruku'i ku girmama Ubangiji. Sujada kuma in kun zo ku nace cikin addu'a. Fa kaminu an yustajabu lakum, ya dace a an samu ku addu'a da duk kuka yi ta cikin sujada. Haka annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, fa kaminu an yustajabu lakum. Duk wannan ba ta kare ba idan ka kammala at-tahiyatu na karshe kai salatin annabi. Haka kuma wannan ranar wurin din na addu'a ne, ka roki Allah ta'ala kafin kai sallama. Kana gama sallama, wuraren addu'a sun kare cikin sallah kuma. Yanzu sai du'a wa ibada za ka yi, ba du'a wa mas'ala ba. Domin ko da adiyatul istiftah dukkansu za ka samu sun kunshi du'a wa ibada ne du'a wa mas'ala. Allahumma ba'id baini wa baina khata'i, kana cewa Allahu akbar kafin ka fara komai wannan ka fara. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib. اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. انا دك ادوي ني كتي تي دعاء دعاء ني وانا دك تي كانا يين كبره كفن كبره كومي كاي wannan ka zo cikin fatiha ka sake yi mai ta addu'a ne, ka zo cikin ruku'a cikin sujada ka sake yi mai ta addu'a, karatun tahiyya bayan ka kammala ka sake yi mai ta addu'a, in ka gama kuma sai kai du'a wa ibada, ba dai du'a wa mas'ala ba. Wannan shi ne abin da ya tabbata daga annabi. Ina fata an fahimta da kyau. Wannan bayani na taɓa yin shi a baya da yalwa sama da wannan. Ah, mun ga magana akan ta tun kwanaki. Tun kwanaki ko idan fargata fansaba ila rabbuka farga, mun ga magana akan ta tun kwanaki. Ba ta magana kwata kwata akan addu'a bayan sallah. Wani abu take magana akan sa daban. Dan suratu al-Nasr tana cikin surorin farko farkon wahayi. Makkiya ce ba madaniya ba. Lokacin ba da su sauka kila in ka ba tarihin ta lokacin ma ba riga an wajaba ta sallah ba. Wallahu alam, ba zan iya tunawa ba yanzu, amma wannan shine mafi rinjayen tunani na cewa lokacin ba riga an wajaba ta sallah ba, ballan tana ka ce maganar sallah yake. Alafar da cewa an wajaba ta sallah ba ta nufin cewa kai addu'a bayan sallah. Alafar da cewa tana nufin kai addu'a bayan sallah cewa ta yi kai du'a wa ibada ba du'a wa mas'ala ba. Ba shi kenan ba, mai ta bin shi don dai mu ji daɗin musu da abokin musun mu, mun yadda ta ce a yi addu'a bayan sallah. Amma wani irin nau'i na addu'a sai mun mu ce du'a wa ibada, kai ka ce du'a wa mas'ala, to ka ce don za ta ɗauka, sai mu ce to mu a hadisance ga addu'o'in da zamu kawo wanda annabi duk du'a wa ibada ne, kai ka kawo hadisi ko da'ifi da ya nuna du'a wa mas'ala annabi yi. Ko za'ifin hadisi kawo, mu mun ce du'a wa ibada aka ce ayi, kuma muna da hadisan ga sanan da yawa, amma kai da kace du'a wa mas'ala kawo ko da za'ifin hadisi kawo shi babu. Ibn al-Qayyim ne kawai yayi wadansu ya ba su mafaka, yace masu irin wannan sai dai mu ba su mafaka, mu ce bayan mutum ya gama sallah dama abin da yake zikirai irin dai wanda muka yi bayani kaza da kaza da kaza da kaza, to mu dauka waɗannan zikiran da mutum zai yi bayan ya kammala sallah wata ibada ce mai zaman kanta wadda ba ta da alaka da sallah, dan sallah dai ta riga ta kare daga lokacin da kai sallama, dan annabi ya ce wa tahliluha as-salam, ka riga kai sallama sallah ta kare lokacin da ka zo wannan zikiran, waɗansu ibadoji ne masu zaman kansu, to kuma bayan ka gama su sai wadansu a cikin zuciyarka kana da bukata kaza, sai ka yi tawassuli da wannan ibadar din da ka yi ta wannan addu'o'in ta wannan zikiran, ka yi tawassuli da su kuma dan wata bukatar ka, yace to sai dai yan haka za ka yi. To yanzu ko waye zai sallah yace mu ga yana addu'a, mu ce dan me kake addu'a, yace kaga dai shi addu'a shi ta me take yake, ta sallah ce ba ruwan shi da take ta wadanta abubuwan yake. To shine masakatar da Ibn al-Qayyim ya dan bayar a cikin Zadul Ma'ad fi hadith sayyid al-Ibad. Ku yi haƙuri. Cewa azkar da aka ruwaito annabi na yi ana iya yin su bayan sallar nafila, sallar nafila da zaran ka riga ka yi sallama shikenan, wannan tasbihin da ake yi din nan ba a yin sa bayan sallar nafila sai na farilla, kamar yadda bincike ya tabbatar Sheikh Nasir bin Albani ya bayyana su cikin Sahihul Hadith Sahiha. Raka'atan al-fajr ana yin karatun su ne a boye ko kuma a bayyane, mafi yawancin abin da ya zo cikin hadisi shine a sirrance yake karatun su. Zan iya cewa ma ban san wani hadisi bai nuna a yi a bayyane, a sirrance yake karatun raka'atan al-fajr din nan. Ka iya karanta Fatiha kadai a cikin kowace raka'a, in ka ga dama kuma Fatiha da kulhu da kulliya a raka'an farko, Fatiha da kulhu wallah a raka'a ta biyu, in ka ga dama kuma Fatiha da qulu amanna billahi wa anzalna ilayna ma'anzala ala ibrahima cikin suratul baqara a raka'an farko, a raka'a ta biyu Fatiha da qul ya ayyuhal kitabu ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum cikin suratul ali imran. Duk dai wanda kai yayi wannan yake cewa ya halatta a rubuta wani abu daga cikin ayar alqur'ani a sha, haka Ibn Abbas yace ya halatta a rubuta a sha, haka Imam Ahmad bin Hanbal ma ya ba da fatawa yace in dai qur'ani ne zan tsaya ya halatta a rubuta a sha. Ibn Taymiyyah ya kawo waɗannan bayanai nasu a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 9, amma waɗansu malaman kuma sun saba musu sun ce ba za a rubuta ba a sha tunda annabi bai taba yi ba, suka ce sayyidul huda huda Muhammad, suka ce ko manufar qur'ani ba wai an saukar da shi bane dan a rubuta a sha, an saukar ne dan mutane su yi tadabburin ayoyinsa daga umarni da hannun da ke ciki su yi aiki da shi. Idan ka ba da dama cewa su rubuta su sha kamar ka ce su yi amfani da su kautar da manufar da aka saukar da qur'ani domin ta, ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, dan wa'azi da fadakarwa ne. Idan aka ba da dama a sha to kuma sai zanto wani abu daban. To duk wannan fa wanda suka ce ya halatta a sha suna magana idan Qur'anin ne kadai za a sha, ko wata hadisi kadai daga tabbatacce a rubuta ta addu'a ta hadisi a sha, shine suke ba da fatawar halaccin sha. Amma idan Qur'anin ka sirka da wani abu daban sai ka yi kawo wata aya ta Qur'ani ce kuma kai mata hatimi daga ƙasa, to wannan ba wanda yake ka sha, ko ka je ka yi rubutun shan ka wanda ma ba Qur'ani ba hadisi ba, wannan idan ka sha ka sha gawayi kawai ba wanda yake ka sha, ko ka kawo aya ta Qur'ani dan amma kai mata wani tsari daban. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, ka ce maganin farin jini sai ka bude wa alqaitu alayka mahabbatan, sai ka bude mun jayi din ma kai shi kato, sai ka rubuta sunan wata maiwar Allah minni, shi ma ka rubuta sunan wata ka shanye, wannan baka da salaf da ya gabace ka. Idan kai aiki da wannan karka ce ma kai aiki da fatawar dan Abbas, ko ka ce kai aiki da fatawar Imam Ahmad, duk ba su ce wannan ba, dan haka wannan ba shi halatta ta kowace hanya. Dan haka dai zance mafi inganci ko da Qur'anin tsantsa mutum barin shan shi ne ya fi sha din, saboda dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rubuta ya sha ba, kuma khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wani sahabi yake cewa ba wani alheri face sai annabi ya nuna mana shi, ba wani sharri face sai ya faɗakar da mu, inda akwai alkhairi cikin shadin da annabi bai manta ba sai ya nuna wa al'umma. Yace ko tsuntsu ya wuce sama yake karkada fukafukansa, inda annabi san akwai amfani sutura da shi sai ya ce kaza da kaza da kaza da kaza, sai yayi bayani.
Amma na karshe wannan wanda ya rubuto wace kashi abin da kace kai kace muna cikin ana kiran sallah da suka fada, kake cewa sanya kwalabe akan katanga ko me ko wutan lantarki da niyyar sa hana ƙwarawo shiga, wannan sabab ne inda irin wanda yana amfani. Dama ai shi mun ce ittifazul asbab, shi sababin ya zanto cewa ubangiji ya kaddara dama yana yin amfani. Yanzu wannan kwalabe ba ta hana shiga din, wutan lantarki ba ta hana shiga, duk suna hana shiga. To sababi ne wanda shari'a ta wanda a kaddare yana yin amfani, ya rage kuma na mukallinatin shari'a. Shin ya halatta musa kwale bani dan karɓa rawa ya shiga? Ba mu da wani nasin da ya hana, ya halatta. Amma wutan lantarki fa to ba a yadda ya azaba da wuta ba, la yu'adhibu bin-nari illa rabbun nari. Wannan sai mu wancan hadisin mu ce ba wanda zai wa wani azaba da wuta cewa sai ubangijin wuta. To daga ta fuskar haka to sai dai wani zai yi cewa ai ba azaba ne masa bani dai na nuna ga tanan gurin in kare hawa mun gidana. In ya zo shi ya jefa kansa, Allah kuma ya ce wala tulqu bi aydikum, mutum zai iya faɗa haka gaskiya. Saboda haka gaskiya ba ni da wani nassi da ya haranta wa mutum ya sanya kwalle bani akan katangar gidansa don gudun ɓarawo su shiga. Wannan shari'a ta yi izini ka kare dukiyarka ta kowane hanya da za ka iya yi. Kare dukiyarka wannan wajibi ne, don dukiya tana ɗaya daga cikin kashin bayan rayuwa. Haka kuma wutan lantarki ba mu da wani nassin da ya hana, tunda ba kama mutum ya yi masa azabar da ita ba, shi dai ya sa. To dukkan wannan yanzu kaga ta je ta kama shi wajen aiki ma san ba da gaskiya. Ba wanda yake don ya wuce ta kofar gidan wutar ta kama shi. Sai kai kanka. Eh? Kun san ba ce. Ko kun ji? Shi ma da ya san ba hujja wucewa a kyalata haka. Wannan tambaya, wannan abin da rubuta ba tambaya ba ne, yana nasiha ne bisa ga cewa ya dai kamata har yanzu a sake kula da lokaci ko kiyaye.